الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس أكو كوبيو جوات الربيع الثاني هجر مائكي صلى الله عليه وسلم shekara 1447 wanda ya muwafaka da 25 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam kamar yadda ya gabata satin da ya wuce mun samu kammala littafin nukhbatul fikr na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah sai muka yi alƙawari cewa za mu saka tazyinul waraqat bi jam'i ba'd mali min al-abyat wanda littafi da ya kunshi tarihi na wannan daula wanda ya shafi yaƙe-yaƙe da kuma gwagwarmaya dai ta addini a wannan daula ta wato alu hode Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi to ash-shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala akwai dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi mai albarka duba da sanin tarihi yana daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci musamman idan gwagwarmaya ta gabata to in ba a rubuta abubuwan da suka faru ba to matsaloli da yawa za su biyo baya na farko abubuwa da dama za a manta na biyu tafiya za ta yi tafiya a dinga kirkiro su abubuwa ana jinginawa abubuwan da babu ko ba haka suke ba kamar kaga aka rubuta aka kayyade duka abubuwan da suka na alhawadis da suka faru to kaga an riga an huta wa muqaddimar karatun mu na ihya us-sunna mun gabatar da takaitaccen tarihi na dan uwansa kuma yayansa shakikinsa ash-shaykhu Uthman ibn Fudiy rahimahullahu ta'ala wanda tunda an ce shakikin sa ne kaga na saban ɗaya ne tunda wasu ɗaya uban su ɗaya to saboda haka na saban da muka faɗa to ita dai ce ta zaka dora mishi ash-shekhu Abdullahi to duba da littafi ne na tarihi zamu karanta babu buƙatar wasu bayanai ma sai an yi su in ba kila abubuwan da ba za mu same su a littafi ba kamar sanin shi wane ne shi ba wai sanin sunansa ba a sanin sirarsa abinda ake kira da as-siratu zatiya ba wai ka san mutum ta fuskar suna ba ka san yaya ya rayu yaya taso wace gwagwarmaya yayi wace irin gudunmawa ya bayar don ka kai koyi da shi a wasu wuraren to wani ana da bukata da shi mafi yawa sai dai ka ji ana cewa Abdullahi gwandu ko mai gwandu ko Abdullahi na gwandu duka Hausawa na faɗa to amma za ka ga hakikanin hidimar da ya yi ba a sani ba saboda ya yi abin ne a ilmance ita kuma al'ummar mu ba al'umma ce ta karatu ba, al'umma ce ta surutu da yawan magana da karambani da kankajeli. To wannan shi ya zan ya zama wajibi a dan fadi wasu abubuwa game da shi. Na farko sunansa kamar yadda aka sani Abdullahi, sunan da mahaifinsa ya sa masa kenan. Ane masa kunya da Abu Muhammad saboda cikin iyayensa akwai Muhammad, wanda Muhammadu Bello Amirul Mu'minin rahimahullahu ta'ala a littafinsa Infaqul Maisur to haka ya ambace shi da wannan kunya din Abu Muhammad. To amma akwai dalibinsa shi Sheikhu Abdullahi mai suna Sheikhu Muhammadu Thambu Kulwa, shi babu fulatani ne, almajirin sa ne. To shi a littafin sa mai suna Kanzul Auladi fi Tarihil Ajdadi, afwan, Kanzul Auladi wadh-Dharari fi Tarihil Ajdadi wadh-Diyari, littafi da kato babba sosai. To amma har yanzu ba a buga shi ba, rubutun hannu ne har yanzu, ya sami aiki ba. Wanda in za a buga shi zai kai mujalladi uku ko hudu haka manya. Babban littafi ne, sha kundum ne a tarihi. To a ciki shi ya ce kunyarsa Abul Hasan. Abul Hasan. Tun ba ku banta ba a karatunmu na Nukhbatul Fikr, mun ce zai iya yi wa ya zama mutum na da kunya sama ga daya. Kaga dukkaninsu almajiransa ne. Wancan Muhammadu Bello ya ce kunyarsa Abu Muhammad. Shi kuma Muhammadu Sambo ya ce kunyarsa Abul Hasan. To akwai Malam Faruku Cede, wani dan Kano ne. Akwai ta hakiki da yayi wani littafi na shi a Sheikhu Abdullahi mai suna Lam'ul Barqi. To shi kuma na ga ya rubuta cewa kunyarsa Abu Abdullahi. To wannan kuskure ne ko kuma wahami da ya samu? Don mafi yawan littattafai da suka yi tarjamarsa to ko dai Abu Muhammad ko kuma Abul Hasan. Sannan yana da lakabi da yawa. Lakabinsa na farko shine Al-Ustaz, wanda asalin shi Al-Ustaz ba Larabci bane. Kalma ce ta Faransanci sai aka dinga amfani da ita. Amma asali idan suka ce Al-Ustaz suna nufin wanda ya goge akan wani abu kwararre. Ba farfesa ba. Kawai dai wanda ya goge. To wannan kenan. An ce kamar yadda ake rawaitowa tun kamin a haife shi mahaifinsa ya sa masa wannan lakabin. Mahaifinsa Muhammad. Fodi. To shi ya sa masa wannan lakabi saboda abubuwan da ya dinga gani na isharat haka tun yana cikin ciki. To shi ne babban lakabinsa. Sannan kuma akan kira shi da Nadiratu Zamani, akan kira shi da Allamatu Sudani, akan kira sa da Arabiyyu Sudani, akan kira sa da Al-Allamatu. Duk wannan alqab ne da ake abin nan. In ka koma Hausa su ko su ce Abdullahi Gwandu ko Abdullahi na Gwandu ko Abdullahi mai Gwandu ko Abdullahi na Bodinga, shi ma duk Hausawa da Fulani suna ambata. Mai suwa sai na gama. An gane? Muna karatu malam kana ba mu shi. Kana dauke mana hankali. Ai hakuri mu gama. To muna bayanin malami ne. Saboda haka ba mu da bukata da wani abu. To wannan kenan. An haife shi a garin Marnuna. Marnuna wanda tana cikin jihar Sokoto a yanzu karkashin local government din Wurnu local government. To ana aka haife shi duk da akwai maganganu da yawa, wasu ce an haife shi a Magami, ita ma tana karkashin sabon gari a Sokoto a yanzu, wasu ce a Magami ta Zamfara, ita ma tana da Magami, wasu kuma su ce a Tsagel, ita kuma tana cikin Gwadabawa a yanzu Sokoto state. To kaga duka dai a kawalle in ka tattara, duk da na farko shi yafi inganci cewa an haife shi a Murnura, duka kaga shi an haife shi dai a Najeriya a yanzu kenan. Sabanin Sheikh Usmanu ko muka ce shi an haife shi a ina, a Maratta ko yawwa. To wannan kenan, an haife shi 2 ga watan Jumadal Ula, ranar abin nan ranar Litinin bijin rana da 1180 aka haife shi rahimahullahu ta'ala. To wannan bawan Allah ba karamin malami bane, shi yasa saboda ya taso a gida na malanta, bangaren iyayensa maza dukan su malamai ne, mahaifinsa, kakansa da sauransu, haka bangaren mahaifiyarsu su ma duka dangi ne na malamai. Da ba ta ran gani, yawwa, ya haddace Qur'ani tun yana dan shekara wuraren 13, ya haddace Al-Qur'ani da riwayan warshu, kamar yadda masu tattare littattafansa da sauran dan littattafan dan uwansa Sheikh Usmanu sun ambaci haka, mukhtaratun min muallafati Sheikh Abdullahi ibn Fodi, to sun ambaci haka. Haka shi ma Muhammad Bello ya yi ishara zuwa ga wannan littafin sa Infaqul Maisur, lokacin da yazo bayani a kansa yana fadin waye shi, tunda shi yayi karatu a gaban sa, yake cewa da shi cikin alfaz din da yake fada al-mufassiru al-hafizu la al-mufassiru al-muhaddisu ar-rawiyatu al-hafizu al-muqri'u al-mujawwidu an-nahawiyyu al-lugawiyyu al-bayaniyyu al-mutafanninu. Hadde can karshe yake cewa muttafaqun al-muttafaqu ala ilmihi wa hadayhi, yake cewa Sheikh Abdullahi malamin tafsiri ne, muhaddisi ne, malamin hadisi, sannan rawi ne, an gane yawa, so tari akan ga ya ja hadisi tare da sinadan su, sannan hafizi ne, an gane, sannan al-muqri'u ne, ba al-qari'u ba. A wurin malaman Qur'ani akwai bambanci tsakanin al-qari'u da al-muqri'u. To shi ya kai matakin al-muqri'u, al-mujawwidu kuma, a gane. To akan faɗi wannan ga wanda yake malamin Qur'ani sosai, hafizi mai har da taƙin ƙari, kuma alhamdulillah kila ƙira'o'in nan guda 10 ko 7 yana da su, duka yana da su, ce malamin nahawu ne, malamin luga ne, malamin balaga ne, al-mutafannin, mutafannini ne, ba wani fanni wanda Allah bai hore masa ba. Ƙarshe dai yace al-muttafaqu ala ilmihi wa hadihi, a zamanin sa duka an yi ijma'i cewa malami ne, kowa ya yadda, kuma an yadda cewa yana kan shari'a. To wannan kenan. Haka in ka koma shi malam Faruku Cede, bayan ya kawo maganganun wasu malamai a wancan littafin da muka ambata ta aliƙin da ya ga Lam'ul Barqi, yace ka shi ne fahimtar sa Sheikh Abdullahi ummatun bi akmaliha, wani mutum ne kwaya dai, aka tattara shi, aka tattara al'umma aka kinsa a cikinsa, shi mutum ne kwaya dai amma al'umma ne, al'umma ne. To akwai wannan Sheikhu Ahmad Galadanci, mai littafi harakatul lugatil arabiyya yake cewa a zamanin sa magana ta gaskiya ba a samu malami kamar sa ba a zamanin sa ilimi dai Allah ya ba mutum ilimi yace to ba ba abin nan din sa ba ba ga kamar sa ba eh to shine shi Muhammad Bello a littafi yake cewa kana ayatan fi tahqiqil ulumi Sheikh Abdullahi aya ce ta Allah eh mu'jiza ce daga Allah wajen ta hakiki na ilimi a baka madarar ilimi kuma yadda yake kuma ka je ka bincika kaga abin haka ne to Allah ya ba shi eh to wannan kadan daga cikin abin da masana waɗanda suka san shi suka dan ambata a game da shi banda Qur'ani ya haddace littattafai da dama misali in ka zo bangaren luga akwai al-qamusul muhit na Muhammad ibn Yaqub al-Firuzabadi rahimahullah ya haddace shi min awwalihi ila akhiri wanda yana da kofin sa ko wata madaba a darul hadith al-Qahira a Masar sun buga shi wajen shafi 1800 to ya haddace littafin gaba daya aka ya haddace al-kawkabus saati na Jalaluddin Suyuti bangaren usulul fiqh shi ba ya haddace shi duk da ya fada cewa ya karance shi wajen malamin sa kusan a wata daya soke littafin baiti 1000 ne da wani abu bangaren usulul fiqh to ya haddace littafin kware da gaske to aka littattafai da dama kaman alfiyan shi as-Suyuti alfiyatul hadis alfiyatul iraqi ta hadisi duka yana cikin littattafan da ya haddace aka ya haddace littafin hamul hawami sharhu jam'il jawami na Jalaluddin Suyuti littafin ne na nahwu san mujalladi hudu ne shi ba yana da shi shi ma ya haddace shi wanda yana cikin littattafan da yakin sa a littafin sa na nahwu al-baharul muhit to ai yana daga ciki shi ma ya haddace wannan littafi din to littattafai da dama dai zaka samu irin su al-itiqanu fi ulumil qur'an irin su an-nuqaya dukkan su na Jalaluddin as-Suyuti ne duka suna daga cikin littattafan da ya haddace so da haka ba karamin malami bane an gane kowane fanni Allah ya diba ya bashi to shi yasa zaka kowane fanni yayi rubutu a bangaren tafsiri ya rubuta littattafai kusan guda uku eh ya rubuta Diya'ut Ta'wil mallam Abubakar kaji tsoron Allah mana a bangaren tafsiri ya rubuta tafsirai har guda uku akwai Diya'ut Ta'wil fi ma'ani tanzil wanda yana nan shi ma a tabaa dai wanda aka buga bugun farko mujalladi hudu ne duk da yanzu akwai wani malami kwana-kwanan ne yayi masa aiki yayi masa tahqiqi da aiki mai kyau san mujalladi shida inda akwai wata matsaba a Turkiya a birnin Istanbul su suka buga wannan littafin yana nan kusan wajen 150 ake sayar da shi a yanzu eh to mun dai oda insha Allah suna kan hanya eh to wannan kenan to bayan ya rubuta shi kuma ya yi ikhtisarin sa zuwa ga kifayatu du'afa as-Sudan sai ikhtisarin wancan babban shi ma yana nan mujalladi guda biyu ne eh takaitacce ne ga wanda shi wancan yayi masa nauyi sai ya koba ga wannan eh haka yayi tafsiri shi kuma at-tafsir bil ma'sur hadisai ne kawai na annabi sallallahu alaihi wasallam suran sa nailus suli min tafasir ar-rasul shi ba an buga shi yana nan eh shi kuma hadisai ne kawai gane yake kawowa yana fassara ayoyi da su eh to wannan haka in ka koba bangaren ulumut tafsir karan kansa su al-fara'idul jalila suna nan al-miftahu lit-tafsiri wanda yafi shahara da miftahu at-tafsiri amma al-miftahu lit-tafsiri shi a daidai kamar da ya faɗa a muqaddimarsa samaituhul miftah litafsiri wa as'alul ilaha bitaysiri to shi ma yana nan baiti dubu ne da wani abu shi ma yana nan sanan daga bayan shi ma yayi talkhisin sa so duk yayin littafi sai dalibai su yi ta kuka to sai sulalatut tafsiri sulalatul miftah afwan sulalatul miftah litafsir sai takaice littafin shi ma yana nan an buga duka dai a ulumul qur'ani rahimahullahu ta'ala ga in ka zo bangaren arabiya abin da ya shafi nahwu da tasrifi a nahwu ga wagagin littafin sa al-baharul muhit baiti 4400 shi ma yana nan an buga shi haka kuma akwai lam'ul barqi shi ma na nahwu ne baiti wajen 300 da wani abu shi ma akwai bangaren tasrifi kenan ja'a abun al-hisnur rasin kaga shi ma yana nan sanan ya talkhisin sa talkhisu al-hisnur rasin shi ma ya takaice shi rahimahullahu ta'ala haka bangaren mandiki yayin miftahu tahqiqi li galibi ma yuhtaju ilayhi min ilmi al-mantiq shi ma manzuma ce tana nan a waƙe shi haka bangaren ilmul arud ya rubuta fathul latif al-wafi bi ilmi al-arudi wal qawafi ita ba tana nan to haka aikin nasa yana da yawa ga ko ba bangaren fiqhu shi ma yana da rubuce-rubuce da dama akwai diya'us siyasat wa fatawan nawazil shi ma yana nan wanda yana magana akan fatawoyi musamman mas'aloli waɗanda suke sababi irin su hukuncin shan taba da sauransu duk ya tattauna waɗannan masail din a ciki littafi ne sosai wanda ya fito da gogewarsa a fiqh diya'us siyasat ƙwarai da gaske to haka yayi rubutu akan siyasa daban-daban suna nan da yawa wanda littattafai ne sun fi goma a bangaren siyasa irin su diya'ul hukam fi ma lahum wa alaihim min al-ahkam yawa haka bangaren likitanci shi ma Sheikhu Abdullahi ba a bar shi baya ba bannan su Malam Ibrahim kenan ya rubuta masalihul insan yayi bayani tun jariri na cikin ciki da ya kamata a kula da shi da abubuwa da sauransu har zuwa yayi aure har ya tsuha duk yayi bayani akan likitanci na musulunci to littafi ne mai kima kwarai da gaske tun an neme shi zai taimaka kwarai da gaske to haka yayi rubuce-rubuce da yawa muna roƙo Allah ya gafarta masa kuma mutum ne mai ibada kwarai da gaske an ce duk sati yana sauke Qur'ani sau biyu duk sati sai ya khataman Qur'ani daga suratul fatiha zuwa minal jannatu wan nas saboda kullun yana karanta sulusin Qur'ani 1/3 kullun tare da wadancan ayyuka fa a wanda ka zuwa jihadi kana magana mai ta to mutum ne mai tsoron Allah mai yawan bauta kwarai da gaske yana da yawan nafilfilu cikin dare da sauransu san duk wata nafila da aka sunnanta a sunnance to ba ta wuce a Sheikhu Abdullahi mutum ne mai azumin litinin da alhamis kwarai da gaske kusan duk sati yakan yi wannan ibada din sannan jarumi ne saboda yadda suke faɗa a siffarsa ta halitta yana ɗan da jiki haka kuma yana da tsayi dan ya fi a Sheikhu Usmanu girma to jarumi ne na gaske shi yasa za ka ga duk yaƙoƙin da za mu karanta a littafin ai shi ne kwamanda shi ne ra'isul jaishi mafi yawan yakokin da aka yi to shine komanda ka ku ga ba a samu tsoraci komanda ko ko za a saka ga ba za a saba to Allah ya gafarta masa yayi rubutu na littattafai sun haura wajen littafi 100 kusan 140 da wani abu sun doshi dai 150 kuma mafi yawa an buga su alhamdulillah gurgudo dai duk waɗanda aka buga mu mun mallaka kwarai da gaske to yayi aiki kwarai da gaske haka ba bangaren iyali ba a bar shi baya ba akwai riwaya guda biyu ta riwaya an ce yana da ya 51 haka shi Muhammad Bello ya ambata a littafin sa Majmu'ul Ansab wata riwayan an ce 47 mata 30 maza 17 ala kulli halin dai kaga ya tara iyali to wannan yana nuna maka wannan ta kowane bangare jarumi ne sai Allah ya gafarta masa ya rasu a garin Gwandu wannan dai Gwandu ta kusa da mu ran rana Alhamis bayan sallar Isha ya Allah ya karɓi ransa daren Juma'a kenan ranan 4 ga watan Al-Muharram shekara ta 1245 wanda yau da rasuwarsa zuwa yau shekara 202 cif da biyu ya mutu yana da shekara 65 cif cif ba ragi ba ƙari 65 da kaga shekarunsa sun fi yawa sama ga na dan uwansa ko Shehu Usman nawa mun ka ce 63 da wata 3 da kwana 3 haka muka ambata to kaga shi ya kai 60 da nawa 65 to Allah ya karbi ransa to wannan a takaice shine a Shehu Abdullahi dan abin da aka ambata kenan kadan wasu abubuwan sai mun shiga littafin sai mun shiga littafin zamu ji su insha Allah saboda haka wani sati to zamu soma da farkon littafin amma dai yanzu gurgudo mun san waye shi kuma mun san ina ya dosa asali wannan littafi ya rubuta shi ne don ya tsare mana abubuwan da suka auku na gwagwarmayarsu yaƙi-yaƙin da suka yi da fatahi da aka yi ta samu na cin nasara na garuruwa yaƙoƙi da aka yi ƙasar Zamfara ƙasar Kebbi da ƙasar Gobir Sokoto a yanzu kenan sauran ƙasashe irin su Katsina Kano Maiduguri da sauransu duka za mu karanta daga nan har zuwa yankin Ilo har zuwa yankin Ibadan duk za mu karanta cikin wannan littafi insha Allah duka zai gaya mana sai dai littafi ne wanda sai an maida hankali tunda mafi yawan yakokin wasu a waƙe ne ya bada labarinsu an gane kasida zai yi ya zo yayi ya bada labari abin da ya auku da irin nasarar da suka samu in ba an samu jarraba duka sai ya faɗa to kuma kaga wanda ya haddace Al-Qamusul Muhit to kaga dole larabcin shi ya nauyi saboda ka littafi ne na tarihi littafi ne na arabiya kuma inda ka san shi ka fahimce shi to larabcin ka zai yi kyau kwarai da gaske kuma gurgudo dai yakoki da abubuwa da suka faru anan zaka sani zaka sani kwarai da gaske to littafi ne mai matukar muhimmanci wanda tun bayo tun zamanin sa ana karantar da littafin ala karantar da shi wasu kasirin ya danyi ta'aliki akan su wasu kuma bai samu dama ba yayi alƙawari cewa dan gaba in ya samu fursa kaman kasidar sa ta jimiya da ya yabi malaman sa to yace in ya samu dama zai sharhinta to wala Allah kila bai samu ba bai samu dama ba saboda kasidar dai har yanzu ba mu ga abin nan sharhin har yanzu ba mu gan shi ba to alamu na nuna bai samu yi ba eh abin da ya shafi malaman sa kuma yana da malamai da yawa kamar shi da kansa ya ambaci wasu daga ciki littafin Sa'idatun Nusuhi ya ambaci wasu daga cikin malaman da ya karatu a hannun su eh wanda malamin sa na farko shine mahaifinsa eh Muhammad Fodiyo din wanda hannun sa ya haddace Alkur'ani din bayan ya kai shekara 13 to sai hannan lokaci ya haddace Qur'ani kuma ya koyi rubutu da sauransu to sai mahaifin nasu sai hannan tashi ga yayansa shi a Sheikhu Usman saboda akwai shekara 12 tsakanin su kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci to a hannun Sheikhu Usman ya karanci mafi yawan littattafai irin su Shiriniya an gane irin su Shu'ara irin su Tiriya wayannan littattafan ne inda ya laluga duka a hannun Sheikhu Usman ya karance su da littattafai na fiqihu tun daga al-akhdari al-ashimawi ar-risala askari har zuwa mukhtasar eh dan shi a Sheikhu Usman mun faɗa mukhtasar akai ne yake tare da sharhin sama eh to duk hannun sa ya karanci wadannan littattafan da kuma tafsira al-Qur'ani tun da dama abin da ya koya wajen mahaifinsa kira'a da tilawa da harda yanzu bai san Qur'ani ba to sai ya karanci tafsirin sa a wurin shi a Sheikhu Usman yayin sa wanda ya ce sun sauke tafsirin Al-Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Minal Jannati wanda su bai ma san adadi ba a karanta a sake dawowa a sauke a sake dawowa a sauke a sake dawowa to daga nan dai kuma ya ci gaba da fada karatu a hannun sauran malamai kamar wannan kawun su Muhammad ibn Raji babban malamin hadisin nan nasu wanda sun ga karance Sahihul Bukhari a hannunsa to ya koyi littattafai da dama a hannunsa da kuma kawun wannan baffan su Muhammadu Sambo shi ma malamin hadisi ne kuma ya karanta littattafai da yawa shi ma a hannunsa sannan ga shi Malam Jibrilu dan Umar mutumin Niger dan Agadas shi ma ya karanta daga nan ma ya tashi ma ya je haccan ma ya karatu na wani lokaci kwarai da gaske to wannan su ne dai kaɗan daga cikin malamansa amma suna da yawa wanda zai ambata a littafin amma dai waɗannan su ne kan gaba duk da akwai mahaifiyarsa ita ma ya ɗan yi karatu a hannunta lokacin da yana yaro wanda shi ake kallo kamar mataki na nozuri kenan lokacin da mutum yake hadda Qur'ani da sauransu wannan barhala ce ta al-ibtida'iyya kenan to da ya kammala ta aka hannan tashi kuma ga Sheikhu Usman kamar an kai shi mataki na secondary kenan daga nan kuma sai ya haura zuwa ga malaman shi karan kansa a Sheikhu Usman din su Malam Jibrilu dan Umar da sauransu matakin jami'a kenan kuma Sheikhu Abdullahi rahimahullahu ta'ala duk da zaman sa ba maliki mutum ne wanda ba ya da ta'assubanci yana da kokari wajen ya ga cewa ya bi abin da dalili ya tabbata a kansa shi yasa so tari zaka ga yana saba wa malikiyya duk da yana faɗa cewa shi ba maliki ne amma sai kaga yana saba wa malikiyya musamman kama as-salatu khairun minan nawm sallah as-subah kaga a mazhaba a kiran sallah na biyu ake to amma Sheikhu Abdullahi shi sai ya yi umarni a zamanin sa a Gondo ana yi kiran sallah na farko kamar yadda shi dalibinsa Muhammadu Sambo ya kawo a littafin sa Kanzul Auladi wa Zarari fi tarihil ajdadi wa diyari ta yana da irin wa'annan abubuwa wani zubin ma yakan saba ma hatta shi a Shehu Usman din Shehu zai yi fatawa shi kuma ya fadi saba da abin da Shehu ya fada kwarai da gaske akwai ma a Shehu Abdul Qadir ya rubuta littafi akan waɗannan masailin masailul khilaf ya tattara su masaloli da aka samu sabani tsakanin a Shehu Abdullahi da Shehu Usman suna da yawa insha Allah duk cikin karatu zamu yi ishara zuwa ga wannan Allah ya gafarta basa Allah kuma ya bamu ikon kwaikwayo da bin sawu irin nasu babu shakka malamai ne sun yi karatu kuma Allah ya azurta su da tsoron Allah akwai tsoron Allah tattare da su kware da gaske tun ne Allah ya yi masa baiwa ya cikin irin mutane waɗanda sun ji abu nan da nan za su haddace shi yasa ya tara ilimi mai fadin gaske yana da saurin haddace abu da ya ji abu to nan da nan yakan haddace shi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama to nan za mu takaita insha Allah sai wani sati sai mu fara yanzu dai a takaice an san waye Abdullahi na banduko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله